Yan Najeriya na ci gaba da kokawa game da matsalar tsadar rayuwa a sakamakon ci gaba da tashin farashin kayan masarufi a ƙasar. Wannan matsala dai ta sa tuni masu sana'ar buga buredi suka fara ɗaukar matakin rufe kamfanoninsu na buga buredin a wasu yankuna na Najeriya. Alhaji Lawali Muhammad shine shugaban kamfanin Shukura Bread a jihar Niger, kuma mataimakin shugaban kungiyar masu buga buredin a yankin arewacin Najeriya, ya ce ƙarin farashin kayan buga buredin kamar su fulawa da suga shine babbar matsalar su.
Ƙarin farashin fulawa kullun yau da safe, idan ka sai fulawa, idan za ka koma da yamma za ka cimma cewa ta ƙara kuɗi. Shuga din nan ya ƙara kuɗi, bota ya ƙara kuɗi, yeast ya ƙara kuɗi, dukkan material din da ake aikin biredi su, hatta ledin da ake kulle biredi, kuɗin nasu ya ƙaru yayi yawa. Wannan shine ya jawo dole ya tilasta cewa a ƙara kuɗin biredi din.
To shi ma dai Malam Ibrahim Salisu shine daraktan kamfanin buga biredi na Marhaba a birnin Mira, ya ce suna ci gaba da ba jama'a haƙuri akan ƙarin farashin biredin akai akai.
To fulawa a wata ɗaya da ya wuce baya muna sayan ta 24,000, yanzu kuma ta dawo 26,500. Suga kuma muna sayan ta 26,000, yanzu ta dawo 27,500.
To wannan ya yake shafar kasuwancin naku?
To yana shafar kasuwancin namu. Mu matsayin mu a nan Niger, matsayin da muka ɗauka, duk yanda muka sayo kayan nan, mu ma haka za mu sarrafa shi mu saida. Kuma kullum in mun yi sai mun ba jama'a haƙuri.
Tuni dai ƙungiyoyi masu fafutukar kare haƙƙin talaka suka fara kokawa akan wannan matsala. Alhaji Murtala Mai Gyaɗa shine shugaban ƙungiyar muryar talaka a jihar Niger.
Domin burodi yana ɗaya daga cikin abincin da talaka ke amfani da shi na yau da kullum. Muna kira gare su kar su rufe, sai dai su sassauta game da yadda suke abin ya tsananta, kada ya tsananta sosai. Amma dai za mu kira gwamnati, ya kamata gwamnati ta kullo da hanyoyi musamman da za su kawo mutane sauƙin al'amarin rayuwa a wannan lokaci.
A yanzu dai hukumomi a Najeriya suna ci gaba da ɗora alhakin tashin farashin fulawa da suga da yakin da ake gwabzawa a tsakanin ƙasar Rasha da kuma Ukraine, inji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane.
Yawancin fulawa da ake amfani da shi masu yin biredi, za ka ga mu abin da muke noma bai kushe kashi 30% ba, 70 da ya rage ana fitowa da yana shigowa daga kasashen waje ne, yanzu ba a yi shigowa da shi saboda faɗan da ake yi tsakanin Ukraine da Russia ya sa waɗansu na'urorin da ake ɗantaki da shi ba su samu wani.
So yanzu babu wani tsari kamar na ko taimaka musu da jari ko kuma dai wani abu dai haka?
Sai ba ma mutum jari, yau biredi ya hau ba ma iya saye da sauransu, amma duk da haka wannan jawo hankali ne wanda yake gwamnati za mu sa ido yanzu mu zauna da su menene muke ganin yafi mafita da su.
Tene dai wannan matsala ta sa aka fara ganin ƙarancin biredin da ke zaman ɗaya daga cikin cimaka mai sauƙi a tsakanin talakan Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.